الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاءني مصطلح شو أما إنا دينا إنا أدينا أكرنتا دقينا أكفارا إنا أكفارا معنى الخبر لقد نعم أكفارة تو سوالا حكا ينزو تنبيو يذني سند عن كارنتا كيني ذي دوانتو مراجع جنم أكان درسن نعم منين معنى الخبر الخبر وايذا جاء معنى الخبر نعم معنى
هو ما يعني الخبر هو ما يعني
ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره شنو خبر to wannan shine kadai ta'arifin khabar to akwai wani ta'arifin na'am ma menene ma'anar muradifun lil hadith yana da alaka muradif shine yana da alaka me ma'anar muradif na'am wato abinda ake nufi da at-taradud shine a lafazi guda biyu ga hakika guda daya ma'anar guda daya ce amma lafazin ya zamanto guda biyu saboda kamar ka ce ne kamar ka abin nan kamar ka ce al-arsh da al-kursi duk suna zuwa da kusan da wato lafazi ɗaya ne ga ma'ana ɗaya ce da lafazi guda biyu to al-khabar shine abinda ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith shima abinda ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan alaka tsakanin al-khabar da al-hadith shine at-taradud to akwai wani ta'arifin daban na'am me ma'anar an aka ce al-khabar a ammu min al-hadith me ake nufi al-khabar shine abin da ake danganawa ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa shi ko al-hadith ana dangana shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai saboda haka kenan al-khabar a ammu mutlaqan min al-hadith shine wannan nisba din in kana so ka gane nisbar a ammu mutlaqan shine sai ka ce kullu hadithin khabar wa laysa kullu khabarin haditha to ta'rifin khabar kenan to ina son ta'rifi na hadith na al hadith ta'rifin hadith fa na to ana gaba na aka wakala bismillah min wannan ta'arifin naka shirin din ta'arifi a cikin kowane fanni in za ka yi karatu shi ne ya zamanto menene shirin wai gama mai shirin din ta'arifi jami'an mani'an jami'an ya tattara dukkan surorinsa mani'a ne hana wanda yake ba shi bai shiga cikin sa to yanzu tarihin naka jami'i ne ka ce ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw taqririn yanzu idan aka ce yanzu imam muslim a ya ruwaito a cikin ya ruwaito hadisin bara ibn azib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتديئ ولا بالقصير المتردد. yanzu sai muke wannan ba hadisi bane, fi'li ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, taqriri ne. To a wajen a tarifin malam yayi ma Imam Muslim istidraj. Imam Muslim ya sa abu da ba hadisi ba a cikin littafin sa. A tarifin muka tsaya a tarifin malam, tarifin ka ba jami'i bane. Ina son wanda zai ga mun tarif jami'i mani na amma. Ahsan. Wannan shine tarifin al-hadith. Al-hadith ma'anarsa fil lugha abin nan al-khabar. ومن احسن من الله ومن احسن ومن اصدق ومن احسن من الله حديثا ما كان حديثا يفترى dan game da kissoshin mutanen baya ba labari bane da ake kirkiro shi ne asalin ma'anar hadith yana kuma da ma'anar al-jadid abu wanda yake sabo a lugha amma a wajen malaman hadisi in suka ce hadha hadith in suka ce al-hadith to abinda suke nufi abinda ake danganawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na qauli shine kamar inda sayyidina Umar yake cewa sami isu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat kaga yaqul qauli kenan aw fi'lin ko kuma aiki kamar hadisin sayyidina Usman kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha tawadda'a bada'a bi yadayhi ghassala yadayhi hayy zuwa karshen hadisin na sifar alwala' annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya sifanta sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam aw taqrir ko kuma taqrir ayi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kamar inda Aisha radhiyallahu anha take cewa laqad hadithan habasha dan habasha suka zo suna wasa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sitirce ta da ridain sa tana kallon su ya kyale ta tana kallon su kaga wannan taqriri ne bai ce ki zo ki kalle su ba kuma bata ce shi kansa kallon nasu yake ba shi da ya sitirce ta ita ta zo ta kalle su yayi taqrir yayi ikrarin ta akan ta kalle su ko kuma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai fita daga masallaci ya ga hadithin Abdullahi ibn Umar ne yaga wannan yaga bayan sallah asuba yaga shi wanda daga cikin sahabbai yana yin sallah raka'a biyu ce a sallah asuba raka'a biyu ce sai da ya sallama sai yake ce masa ai biyu raka'a al-fajr gaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaga yayi ikrarin sa akan abu wanda ya nuna kan cewa kenan ya halatta karama raka'a al-fajr bayan sallah asuba yayi tahsisin hadisin hani da ainafila a sallar asuba bayan sallar asuba har zuwa fitowar rana misalin taqrir kenan misalin sifa din kuma aka ce sifa biyu khalqiya shine kamar a ce annabi sallallahu kamar hadisin bara ibn azib annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutane kyau ba mai tsawo bane wanda yake kere kowa da kowa ba kuma ba gajere bane wada to wannan sifa khalqiyya kenan ko kamar inda a wani hadisin nasir shi ma dai bara ibn azib yake cewa ban taba ganin mutum mai limma shine fatar gashi yazo iya gefen ya fatar kunnen mutum yace ban taba ganin mutum mai limma ya sanya jar riga da yake annabi sallallahu alaihi wasallam kyau ba akwai wata jar riga da yake fitowa in zai hadu tare da baki in sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taje kansa yazo har hudu ba yana yi a cikin wannan jarriga yake cewa ban taba ganin mutum mai kyau irin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da wannan sifa ce ta halittar annabi sallallahu alaihi wasallam aw khuluqiyya ko kuma sifa ta halitta tabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda hadisin ibn abbas da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne mutane baiwa da kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril ila akhir al hadith to wannan sifa khuluqiyya kenan to wannan shine alhadith kenan kaga alhadith ma udisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam to wadansu daga cikin malaman hadisi suka tafi akan cewa alhadith da alkhabar duk ma'anar su daya saboda haka suna cewa za ka ga sun ce hada alkhabar la yasih kamar inda za su ce hada alhadith la yasih wadansu kuma suka ce a alkhabar akwai bambanci tsakanin sa da alhadith alkhabar shine wanda ake dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanin sa ko sahabi ko tabi'i alhadith kuwa shi kawai ba a dangara shi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nisbar farko ta cewa alhadith da khabar ma'anar su daya me ake kiranta alaqar tsakanin alhadith da khabar التردد. نسبة تبيوكما شيني الابنان العام مطلقا تعقلكما تعريفي نأكو نخبر بمبلش خبر ده حديث منين شين شيني شوى متباينان. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أنا شيني أبن دعك جنجي ناشد النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر كما أندن جنتاشي قولن النبي صلى الله عليه وسلم. سو داك باب ألاتا واتو بينهما التباين شيني وانا معنى السدبان وانا جدن سدبان. منيني بمبنشي تكان الحديث دكما السنة ko akwai wanda zai gaya mana bambanci tsakanin al-hadith da as-sunnah? Na'am.
As-sunnah ammu min al-hadith.
To. Yace as-sunnah ammu min al-hadith, to sai kai bayani.
Allah ya nufi kullu ma jaa
ba'da nubuwa wa qablaha. Me kake nufi da wannan matsala?
Sunnah ne duk abin da zai Allah. Kafin annabi da kuma bayan annabi.
Shine sunnah. Wannan dai wannan sabon ilimi ne nake. Abda abin da ya danganci Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabci Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan an kiyaye shi daga sakar gumaka. Amma shari'a tana farawa ne da annabci. Ba ta farawa ne da kafin annabci. Wannan tarifin ba daidai bane. Bari mu samu wani bambanci tsakanin al-hadith da as-sunnah. To nan bai kawo shi a cikin littafin ba, amma yana daga cikin fa'idodi da kamata a ce an sani. As-sunna a wajen yawanci istilahin malaman usulul fiqh ne, ma'anar ta kusa take da ma'anar hadith. Bambancin ta da hadith shine sai ka cire wannan kaidin na ƙarshen aw sifa khalqiyya aw khuluqiyya, dan ba a daukan wani dan abin da yake damun malaman usul a wajen sunna shine menene daga wani abubu wa'anna hadisai ne za a iya fitar da hukunci daga cikinsu. Yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba mai tsawo ne kerewa ba kuma gajere wanda ba, akwai wani hukunci da za a iya dauka daga wannan? Daya daga cikin abin al-ahkamul khamsa al-wujub al-hurma al-abin ya zuwa ga karshensu? Babu. Saboda haka suka ce wannan baya daga cikin sunna. Saboda haka suka ce as-sunna ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir, guda uku kawai suka iyakance a abin din sunna. Saboda haka kowace sunna hadisi ce, amma ba kowane hadisi ne zai zamanto sunna ba. To yana daga cikin abin da malam bai kawo ba a wannan babi shine ta'arifin na ƙarshe na uku shine al-athar. Al-athar daga gurbi da kuma daga riwaya. Idan kace athartu al-khabar ay rawaituhu, na rawaito labari, shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa aw atharatin min ilmi, ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmi, ko wata riwaya ta ilimi. To ma shine ma'anar athar. Asalin ma'anar athar shi ma an yi sabani wajen ta'rifin sa kamar yadda ake sabani wajen ta'rifin al-khabar. Waɗansu suka ce al-athar muradifun lil hadith, wato al-athar shine abinda aka ruwaito aka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ne sai ka ga abin nan kamar irin su Imam Abu Ja'far al-Sahawi daga cikin malaman mazhaban Hanafiya, amma kuma daga cikin malaman hadisi, ya sanya ma littafin sa suna Sharh Ma'ani al-Athar. Yana kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zahirin su kamar sun yi karo da juna ne, sai ya kawo ma'ana sahihiya ta kowanne daga cikin hadisan. Gabaki ɗaya hadisai ne, babu athar a ciki, babu maganganun sahabbai ko tabi'in. Saboda haka shi in yace al-athar din nan abin da yake nufi ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam, yana nufin hadisi ne. Haka nan ma sharh mushkil al-athar, haka nan kuma littafin Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari Tahdhib al-Athar, shi ma dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. To ma'ana farko kenan. Ma'ana ta biyu shine cewa al-athar ma udifa ila as-sahabi aw at-tabi'i, abinda aka dangana ya zuwa ga sahabi ko tabi'i, na qauli ko fi'ili, shine ake cewa athar. saboda haka kage kenan tsakanin a wannan ma'ana ta biyu ba alaka tsakanin hadisi da al-asar wanda akan haka ne imamul bayhaqi ya kira sunan littafin sa ma'rifatu sunani wal athar littafin sa da yayi domin ya kawo sabani tsakanin malamai musamman tsakanin tafarkin ash-shafi'iyya da tafarkin hanafiya kan yawa daga cikin masailul ilm ya kira sunan littafin sa ma'rifatu sunan wal athar domin bai yi ittisari akan kawai hadisai ba ya kawo riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai saboda haka sai yace ma'rifatu sunan ay jam'u sunna wal athar jam'u athar ya kira su ya tafi akan cewa ma'anar athar a wajen sa shine abinda ake danganawa zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ƙari daga abinda malam bai kawo ba a cikin hadisin to an yi tawatur an yi haddi an shiga tawatur to sai tambayoyin suna da yawa a kamar yanda nace littafin nan ga baki daya ya dunkule shi ne abinda zai sa ka fahimce shi inda da allo da mun zana ya raba ilimin hadisi ga baki daya zuwa kashi uku ko da ke kafin mu shiga wannan an yi ta'arifin ilimin hadis to an yi ta'arifin ilimin hadis to ilimin hadis ana kassama shi kashi biyu akwai ilimin hadisi riwayatan akwai ilimin hadisi dirayatan to ilimin hadisi riwayatan shine ilimin da yake bincike akan gundarin matanin riwayar hadisi mawdu'in sa shine matanin hadisi dan haka abinda ake bincike a ilimin hadisi riwayatan shine alhadithul marfu da ake danganawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alhadithul mawquf wanda ake danganawa zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma al-athar wato al-athar al-mawquf da kuma al-athar al-maqtu wanda ake danganawa zuwa ga tabi'ai da kuma gharibul hadith sanin bakin kalmomi da ma'anar su ba zahira bace saboda an yi amfani da lugha mai tsauri wanda ba a cika amfani da ita ba shi yasa ma aka ce mata gharibul hadith wato bakon kalma wanda yake ba a cika sanin ma'anar ta ba da kuma mukhtalaful hadith shine ilimin sabani da ake samu wajen zahirin ma'anar hadisai in sun zo yaya zaka hada in an samu sabani tsakanin zahirin ma'anar hadisi da kuma nasikhul hadith wa mansukhul hadith wannan shine abubuwan da ake binciken su a cikin ilmul hadisi riwayatan ilmul hadisi riwayatan dirayatan kuwa shine ilimi da ka'idodi da ake gane ingancin hadisi ko rashin ingancin sa dirayatan shine ilimi da ka'idodin da ake gane ingancin hadisi ko rashin ingancin sa da ake gane halin isnadin hadisi da matanin hadisi wannan halin nasa zai sanya shi zaman to abinan karbabbe koko wanda ba a karbarsa shine imamu suyuti yake cewa ilmul hadisi zu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad ilmul hadisi ilmi ne na ka'idodi da ake iyakance su mahduda wato tabbatattu abun iyakantattu wanda ake gane halayen isnadi da halayen matani amma ba kowane hali na isnadi da matani ake kallo ba a ilmul hadisi dirayatan dan al-isnad da al-matan yana da hali daban-daban daga cikin halayen nasa akwai halin ya zamanto karbabbe ne ko ba karbabbe ba to wannan halin da ake bincike shine kawai ilmul hadisi dirayatan dan haka mawdu'in sa al-isnad wal matan amma al-isnad wal matan min haythu al-qabul wal rad cewa wannan isnadin karbabbe ne ko ba karbabbe bane wannan matanin ya inganta ko bai inganta ba to wannan shine ilmul hadisi dirayatan amma ka ce wannan isnadin musalsal ne ko kuma riwayatul aba anil abna ne ko kuma riwayatul asagir anil akabir ne ko kuma riwayatul tabi'i anil tabi'i ne wannan duk ba cikin ilmul hadisi dirayatan ka gani ahwalus sanad ne amma ba min haythul qabul war rad ba shi da alaka da qabuli da rad yana da alaka da waɗansu halaye ne yanda isnadin ya zo da aka samu wani suna na daban an gane to wannan shine ta'rifin ilmul hadith riwayatan da ilmul hadith dirayatan to shi al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi ya raba littafin sa gabaki daya ya raba ilmin hadisi kashi uku wanda a dunkule abinda biye bayani a cikin wannan littafin kenan shine cewa shi kan hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka raba shi kashi uku ne zaka iya raba shi kashi uku kashi na farko wannan rubutun zai wahala wala wato in ka kalli hadisi zaka kalle shi yaya yake ta duban asani din da yazo zuwa gare mu hanyoyin bi itibari turuqi wusulihi ilaina yaya hadisin yazo mana ta hanyar turuq din da yazo taksini na farko kenan bi itibari turuqi wusulihi ilaina taksini na farko kenan taksini na biyu bi itibari man taha ilayhi sanadul hadith man taha ilayhi sanadul hadith da aka kawo isnadin hadisin aka tike zuwa wajen maganar yaya maganar take sai ya zamu kalla hadisin sai ya zamu raba shi dangane da maganar da ta zo bayan an kawo isnadi taksimi na karshe bi itibari alqabul bi itibari alqabul warrad to idan ka kalla hadisi bi itibari ta hanyar turuqi wusulihi ilaina yaya yazo gare mu in ma ya zamanto yazo ta hanyar turuq abin nan bila adadin mahsur ko kuma bi adadin bi ibaratin adab ace yazo bi turuqin kaseera yazo ta hanyoyi tuli yanda hanyoyin nan dukkan mai hankali zai san cewa ba yadda za a yi wanda suka rawaito hadisin nan su hadu akan su suka kirkiro zancen yanzu kamar in aka zo yanzu kamar a bamu labarin Ka'aba mutane nawa ne suka baka labarin sun je hajji kuma sun ga Ka'aba kuma sun yi tawafi kaga ba yadda za a kace mutanen nan haduwa suka kirkiro Ka'aba suka ce mu gaya mu duk duniya cewa akwai wani waje wai shi Ka'aba bisa al'ada ba zai yiwu ba to hadisi ma akan samu ya zo mana ta irin wannan fuska ko kuma ya zo mana ta hanyar turuq ma'duda bata kai bata zamanto turuq kasira din nan ba an gane to in yazo ta turuq kasira nau'i ne na hadisi in yazo ta turuq mahduda anwa'i ne na hadisi bi itibari man taha ilayhi sanad idan isnadin in aka duk aka kawo sanad haddathana duk ka gama haddathanka daga karshe ne zaka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne to shine sai ka ce masa wannan shi ake kira marfu ko ka duk ka ƙara haddathana ta ga baki daya ka ce qala ali ibn abi talib kaga shi ake kira mawqu saboda intaha sanad ila sahabi wannan intaha sanad ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan intaha ila nabi ila sahabi ko kuma sai qala sayyid ibn al-musayyib intaha ila tabi'i kaga shine maqtu to da ɗaya itibaran kuma sai ya zamanto shi hadisin ma da duk aka kawo aka ta kawo isnadin da sauransu har aka faɗi magana an karɓe shi ko ba a karɓe shi ba in an karɓe shi maqbul in ba a karɓe shi ba mardud shi kansa to shi wanda ya zamanto bi turuqin kaseera shine ake ce ma al-mutawatir wanda yazo bi turuqin ma'duda shine ake ce ma al-ahad shi kansa ahad din shi ma suka ce to shi ma za mu iya kallon sa ta hanyar ta fuskoki da dama akwai wani daga cikin hadithul ahad wanda yake yazo da hanyoyi masu yawa amma yawan su bai kai tawatur ba sai suka ce masa al-mashhur akwai wani wanda yake ci nau'i ne khas na yanda yake zuwa ya zo da isnadi guda biyu Allah saboda haka gara tsaya a mai da hankali wanda duk yaman ce wanda duk littafin sa na hawo ya kura ya dauko ya karkade ya tsaya ya ƙara muraja wa zai mana menene irabin wujuda kasra din nan mawjudan wujuda kasra na'at ban yadda ba ni ba mawjuda na tambaye ka ba wujuda na tambaye ka wujuda kasra ni wujuda din nake tambaye ka maf'ul mutlaq ahsant barakallahu fik mawjudan wujuda kasra ay yujadu wujuda kasra maf'ul mutlaq ni domin ta'kidi mubayyinan linnaw li bayyana naw'in an same su samu ma irin nan samu mai yawa a cikin hadisi an gani daga cikin dalilin cewa akwai shine al-kutub al-mashhura litafannan da suke shahararrun da suka fai al-mutadawalata bi aidi ahli al-ilm waɗanda suke a hannun malamai sharqan wa gharban gabas da yamma kudu da arewa na duniyar musulmi al-maqtu'a indahum bi sihhati nisbatiha ila musanni fiha kuma wanda a wajen su ba sa ko shakka cewa littafannan malaman da suka rubuta ta tabbas su ne suka rubuta littafannan ba a ko shakka sahih al-bukhari littafin imam al-bukhari ne an rojo shi da isnadi har zuwa ga imam al-bukhari din haka tirmidhi haka muslim haka tirmidhi haka abu daud haka tabarani an ka gangaro su daru qutni da sauransu cewa an ka duba wa'annan littafan idajtama'at idan suka hadu ga baki ɗayan su ala ikhraji hadithin wajen riwayar wani hadisi وتعددت طرقه كما اسانيد وانا حديث سكي يوا يوان دا يكي تعددا تحيل العاده تواطؤهم على الكذب عددين دا يكي با يدا زاي اتي سون حدو اكن سي كركا سي كيركرو وانا حديث الى اخر الشروط هاي زوا كرشن شروط نن حديث المتواتر افاد العلم اليقيني وانا زي باك علمي ني يقيني ا cikin zuciyarka bisihatihi ila qa'ilihi cewa hadisin hakika wanda ya fade shi wannan hadisin ka da ilimi ne yakin cewa ya fade shi ya inganta cewa ya fade shi wa mithlu zalika fil kutub al mashhurah katir wannan kuma yana da yawa a cikin littafai dan haka ne ma suke kawo amsila misalai da dama na al hadith al mutawatir kamar hadisin man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar da kuma kamar abin nan akwai kuma hadisi wanda yake wannan tawaturun lafzi kenan an ruwaito shi da wannan lafzin ko da wanda ya ma'ana kamar sa akwai kuma at-tawaturul ma'nawi kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana addu'a yana daga hannunsa kaga ba hadisi daya bane cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi abin nan inda du'a an ruwaito cewa ya daga hannunsa da wajen addu'a du'aul istisqa an ruwaito cewa Abu Musa hadisin Abu Musa al-Ash'ari da dan uwansa yazo yace ya Annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a Allah ya gafarta masa yace ya daga hannunsa yace Allah ya gafarta ma Abdullahi ibn Amir sai Abu Musa al-Ash'ari yace ni ma haka ya rasu yace wali akhihi faghfir an ruwaito cewa lokacin da Khalid yaje ya farma waɗansu mutane ya karkashe su daga baya ya bayyana kan cewa su musulmi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid saboda haka kaga raf'ul yadayn din ba wai da lafazi guda ne aka ruwaito shi ba ma'anar wannan ta cewa ya daga hannunsa din a wurare daban-daban tayi yawan da za a ce wannan mutawatir ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa din zai addu'a wannan shi ake kira at-tawatur al-ma'nawi at-tawatur al-lafzi shine a ruwaito lafazin hadisin ta hanyar asanid masu yawan gaske tawatur al-ma'nawi kuwa a ruwaito ma'anar hadisin ta fuskoki daban-daban da za a iya hukunci ya kanta wannan hadisin abin da mutawatir ne to sai mu shiga aqsamul ahad wa thani athani wanne ne al-awwal din ani ba haka nake so inji an ce ba in ka ji an ce maka athani ko yaushe ku kula da littafan malamai littafai irin wa'annan na malamai littafai ne waɗanda suke na gundarin ilimi ba a magana ya sassa a ciki in ka ji an ce maka al-awwal athani to ko yaushe akwai wata magana da aka bayar a dunkule yanzu aka zo ake yin tafsilin to ko yaushe in kana so ka fahimta ka koma ka ga ijmalin da aka yi sai ka fahimci tafsilin ijmalin da yayi shine cewa alhadith abin nan hadisi in yazo imma an yasila ilaina imma an yakuna lahu turuqun bila ajadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain aw bihima aw biwahidin faqat wato hadisi imma ya zamanto cewa yazo mana bi turuqin katira bila ajadin muayyan shine wannan aw ma'a hasrin ko kuma yazo mana tare da iyakance ga iya adadin turuqin da suka zo shine asani din al-awwal shine al-mutawatir wasani shine al-ahad to da ka sai ka koma ka gane me yake nufi da asani din asani ai hadisin da yazo mana ta hanyoyi da asani amma wanda yake zaka iya kididdige su shi mutawatir yazo mana da asani da ba zaka iya kididdige su ba shine kashi na farko to wanda kashi na biyu yazo mana da asani da zaka iya kididdige su to shi kansa kuma ya kasu kashi kashi to amma kashi amma gabaki daya wannan gidan shine cewa yazo mana da asani da zaka kididdigaggu shine asani din to shi ake kira al-ahad wa huwa awwalu aqsamil ahad ma lahu turuqun mahsura bi akthar min ithnain wanda yake an ruwaito shi da asani ididdigaggu amma yawan su yafi yawan isnadi guda biyu wato isnadi guda uku fama fau matsawar dai bai kai adadin tawatur ba to idan aka rawaito isnadi idan aka rawaito hadisi da asanid masu yawa sun fi isnadi biyu amma ba su kai adadin tawatur ba to wannan shi ake kira al-mashhur shine kashi shine abin nan kashi na ɗaya daga cikin kashi na biyu al-mashhur inda al-muhaddisin aw rum malaman hadisi sun kira hadith al-mashhur summiya bidhalika liwuduhihi me yasa aka ce masa al-mashhur an fasa an kira shi wannan suna ne saboda bayyanarsa domin al-mashhur daga abinda kasratud dhikr yawan ambato shine shuhura din yawan ambatan mutum sananne to an fada masa haka saboda ya zamanto wadih kasham saboda an rawaito shi da asanid da yawa ya zamanto kan cewa kowa ya san shi وهو المستفيض على راي وادسوا بيت راي وادسوا malamai sunce yana da wani sunan daban shine al-mustafid wato wanda yake shi ma sanin sa yaya waita al-mustafid ismu fa'il ne daga istifada wato yaduwa intishar da istifada ana cewa shi yasa ake ce ruwa in yazo ya ambaliya ana ce masa fayaban saboda kwararar sa ta ko ina ya yadu ta ko ina to kamar wato al-hadithul mustafid ya yadu kamar inda ruwa yake yaduwa wajen yawan hanyoyin da aka ruwaito shi da shi ala ra'ayi jama'atin min a'immatil fuqaha a wajen wadansu al-fuqaha sune fuqahaul hanafiya suna cewa al-mashhur shine al-mustafid shi ma summiya bidhalika lintisharihi me yasa aka sanya masa mustafid saboda yayi intishari ya yadu a ko ina min fadal ma yafidu fayda idan ruwa ya kwarara ta ko ina wa minhum man ghayara bayna al-mustafid wal-mashhur amma daga cikin malamai akwai wanda suka ce akwai bambanci tsakanin al-hadith al-mustafid wal-hadith al-mashhur bi anna al-mustafid yakunu fi ibtida'ihi wa intihaihi sawa cewa al-mustafid shine wanda yake tun daga farkon sa har karshen sa an rawaito shi da asanid da yawa in ka zo wajen tabaka farkon hadisi shine tabakar sahabbai zaka samu sahabbai sama da uku suka ruwaito shi tabakar tabi'ai zaka samu sama da uku cikin tabi'ai sun ruwaito shi tabakar tabi'un ma haka zaka samu to wannan shine ake cewa mustafid amma al-mashhur yafi haka sai ya zamanto a farkon sa sahabi ɗaya ne ya ruwaito shi daga baya ne ya zo ya intishari wannan duk za a iya kiransa mashhur a ra'ayin waɗannan malamai din kenan idan aka kamar hadisin innamal a'malu binniyat kaga ba wanda ya ruwaito shi sai sayyidina Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Umar ba wanda ya ruwaito shi sai Alqamah ibn Waqqas al-Layth daga shi Alqamah ba wanda ya ruwaito shi sai Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi ba wanda ya ruwaito shi sai Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne aka samu mutane sama da 100 sun ruwaito shi daga nan ya zamanto al-mashhur shi yasa ake wadansu suke ce masa al-mashhur wadansu kuma suke a'a sharadin al-mashhur ya zamanto kamar al-mustafid tun farkon sa har karshen sa akwai yawa din dan haka hadisin innamal a'malu binniyat ba za a ce masa mashhur ba sai dai in kaka ce za ka kalli a karshen sa ne yake mashhur amma a farkon sa ba mashhur bane ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. أقول وإن سود سكة شيء المشهور إن وتأنا أقول بمن سكان المشهور دا المستفيد توتفسك الدبان أما بايا دا سكين أبن دا وانا إلمية كبلشية أكنسا دنبا علم الحديث رواية بني ولا دراية وانا أبنون دي كي دنجلشي علم أصول الفقه أصول الفقه سوني سكين ما سنئرون وانا dan su sani cewa idan aka samu sabani tsakanin hadisi biyu za a kaddamar da al-mustafid al-mashhur to sai to anan wajen sai su bambance tsakanin al-mustafid da al-mashhur da bambance daban-daban wanda zai sanya su dai ya zamanto yayin da suke yin amfani da ka'idodin su na ilmin usul fiqh na yin tarjihi sun gina ci akan fahimtar su na ta'rifin al-mustafid da kuma al-mashhur. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا فنن كسني فشي واشي الحديث المشهور تيدك كما أنو ننسشيني أبن أكي بياني أنا كاقينا كوما وايزوا أسانيد كنا كثرة الطرق يوان أسانيد شيني معنى مشهور معنى إيه كنا وعلى ما اشتهر على ألفنة الناس على الألفنة كما ينا دوتا معنى حتى وجمع لمن حديثي ما اشتهر على الألفنة حديث ده شهرة حركة متانية قالوا ما له إثناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إثناد أصلا تو أنا وجن أكن سامون ديك أصلا ما باش ده إثنادي في إثنادي قرأت كوك ما باش ما ده إثنادي كون إيه ما باش ده إثنادي كما هو الوطن من الإيمان يا شهرة شو أنا شو حديثي أصلا ما با حديثي بني با بإثباش ده إثنادي أما مشهور على ألسنة الناس لكم حديثه خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة يستنى نشوف ما كان سأل وانا ما شمعها يا شهرة شو حديثيني بايكم بإنجنت بابا حديثي بإنجنت شو حديثيني النبي صلى الله عليه وسلم لكم الحديث المشهور أكو حديثي ديكي مشهور عند الفقهاء مشهور أو جو أصوليين مشهور أو جمع لمن نحو مشهور أو جمع لمن بلالة كوا دي وان ديكي مشهور فأولا baya abinda masu ilimin isnadi yake bincike akan sa ba amma malaman hadisi su kansu sun bada muhimmanci ga wannan shi yasa suka yi littafai akan irin wannan wa zai ga wannan littafi da aka rubuta akan wannan malaman hadisi suka rubuta akan irin wannan nau'in na hadisi wanda yake sai shahara akan harsunan mutane na'am ad-durarul mutanatira wannan na ad-durarul mutanatira wannan na ahadith almutawatira ba mun kawo misalin ba akwai hadisi da suke magana akan litafai da suke magana al ahadith almutawatira daga ciki akwai ad-durar almutanatira min akhbar almutawatira amma mashtahara ala al-alfina wanda yake ya shahara a harsunan mutane wannan litafi ne ake na'am a ba wai misalin hadisin nake so ba sunan wani litafi da ina cewa ne malaman hadisi suna da ma'ana biyu na al-hadith al-mashhur na farko ita ce wannan ma'anar da muka tabbatar da ita anan ta ilimin duba yawan asanid din da hadisi ya zo mana wanda malaman hadisi da malaman usul fiqh duk sun yi ittifaqi akan cewa yana daga cikin abin da suke bincike na fannin ilimi akwai kuma al-hadith al-mashhur da ma'anar hadith al-mashhur wanda yake ya shahara a harshen abin a bakin mutane suna yawan fadan cewa hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba hadisin bane shine wani ya zamanto isnadi ɗaya kawai yake da shi wani ma ya zamanto ba shi ma da isnadi wato ba ma hadisi bane to malaman hadisi sun lura da wannan shi ma har suke littafai akan wannan shi yake neman misali wanda ya san da misalin ɗaya daga cikin tafi na'am wannan ya ce amma sai da su cewa hadisan da suka shahara ba san littafin ba a wannan littafin da ake kawo ko shi ne littafin Imam Sakhawi شمس الدين السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة واتو أبنا ياكا واحد يسند فيك شهر أكن هرسنة أكن باكي متاني سنة رواية شو عنه صلى الله عليه وسلم يفرع باين باشي يفرع با تزامو شو يكشي نا أكو نا درسين يميزوها إن شاء الله العزيز لكما الفرد شي نكشي نهلو شي ما لبن يأتي ربان أحاكي المتواتر كشي نفرقو المشهور كشي نبيو العزيز كشي نأكو الفرد كشي نهدو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم نعم shi kana yayi musu raddi wannan hadisin ya ruddu alaihi wanda dai yake sa jar kaya wannan hadisin raddi ne akan sa na'am shi wannan istilah ne amma hadisin da yazo da irin wannan sifar farkon sa bashi da yawa karshen sa ne ya zama mashhur za a bashi suna biyu ne mufarj ne farkon sa karshen sa kuma mashhur ne kamar wannan hadisin innamal a'malu binniyat an ce bi itibari aslihi farz kuma bi itibari muntahahu mashhur daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari zuwa sayyidina Umar farz ne dan ba a ruwaito shi da wani isnadi in ba da wannan ba amma bayan Yahya ibn Sa'id lokacin ya zama mashhur shine kawai zai zama yana da suna biyu din ne a wannan shine abisa rajihin zance shi kansa Imam Ibn Hajar a haka ya tafi a sharhin sa na Sahih al-Bukhari yayin da yazo magana akan wannan hadisi na'am
ana kamar darasin da ya ruku na ga duk da tsawon tarihin mazhabai din ka mai da muhimmanci ga karshen rayuwar da kake da kawo magana a duniya kamar lokacin da ya goye shi da fadin musulmi
in to yawanci zaka ga malaman hadisi sun fi itibarin abin nan alwafayat din saboda shi yake hada shi kansu mawalid din yana da muhimmanci dan ana abin nan mawalid din da lokacin da aka haifi mutum da lokacin da ya mutu shine zai iyakance ya sadu da wanda yake ya sadu da shi ko bai sadu da wanda yake ya sadu da shi ba idan mutum malamin ya mutu sannan aka samu wani wanda yake ba a haife shi ba sai bayan mutuwar malamin kuma yake yayi riwaya daga wajensa kaga zai zama to an samu inkitai to raka rashin fada din ba wai cewa babu shi bane sai dai ko rashin shi ko ban sani ba ko kuma ban haddace ba a babu wata hikima amma za ka ga littafin kutubut tarajim suna fadan wannan sai dai an fi kiyaye abin nan sinir wafayat fiye da yadda ake kira kiyaye almawalid sai sama za ka ga akwai littafi da aka yi cewa alwafayat alwafiyat na malamai littafi ne guda kawai wanda yake shi bincike yake akan kowane malami wa shekara ya rubuta na'am na'am ma'ana shine cewa tsakanin alhadith da alkhabar wajen alhadith da alkhabar ne ko umumun wa khususun mutlaq wato cewa alkhabar ammu mutlaqan min alhadith ma'anar wannan maganar shine cewa wato alkhabar shine abinda ake jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko alhadith abinda ake jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai to kaga kenan kowane hadisi khabar ne amma ba kowane khabar ne yake hadisi ba dan zaka samu khabar shine wanda khabar din da aka ruwaito daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam khabar ne ba hadisi bane ka gane yawanci shine zaka ga masu ilimin littafi suke ce ma abinda suke ce ma set theory ko idan ka samu abubuwa guda biyu ko dai ya zamanto haka suke nan ga alif nan ga ba alaka tsakanin alif da ba ko ba haka ba to wannan shi ake ce ma tabayun mutabayinan alif mubayinun li ba ko kuma ya zamanto alakar at-taradud shine su zamanto tare alif da ba sun zamanto tare shine kamar ta'rifin khabar da ma'ana ta'rifin hadith wannan shine at-taradud ko kuma ya zamanto al-umum wal khusus al-mutlaq shine haka ga alif ga ba a ciki a gani dukkan ba alif ne amma ba dukkan alif ne yake ba dukkan hadith khabar ne yana ciki amma akwai wani khabar din da yake ba hadith ba shine wanda aka jingina zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake cewa al-umum wal khusus al-mutlaq to akwai kuma al-umum wal khusus min wajh shine na hudu din haka intersection kenan akwai ya zamanto haqa'iq ne kamar tsakanin alhamdu wa shukr tsakanin alhamdu wa shukr bainahuma umum wa khusus min waj suna haduwa a wani waje suna rabuwa kowa ya zamanto daban alhamd yakunu bil lisan ko ba haka ba yakunu bil lisan kuma amma yakunu kuma min ajli ni'ma wa la yakunu wa min ghairi ni'ma ko da ni'ma ko ba ni'ma zaka yi hamd ko ba haka ba shi ko ashkur yakunu bil lisan wa bil qalb wa bil jinan wa bil jawari amma yakunu fi ni'ma faqat saboda haka kaga sun hadu a wajen idan akai bil lisan wa fi ni'ma hamd ne shukr ne in kai ba Allah da harshenka kuma kai ba Allah saboda ya maka ni'ima hamd ne kuma shukr ne amma idan kai ba Allah idan ka gode ma Allah a zuciyarka ko da gabarka shukr ne ba hamd ba idan kai ba Allah ba dan wata ni'ima ba kawai kai yabe shi ba dan ni'ima ba hamd ne ba shukr ba an gane to wannan shi ake cewa umum wa khusus min waj sune dama nisab din guda huɗu da suke faɗa to wannan yana da muhimmanci mutum ya faɗa saboda ya rinka fahimtar mutum ya fahimce su dan ya rinka fahimtar littafan ilimi na malami dan suna amfani da su akan cewa sun dauka akan cewa ka fahimta to shikenan ai lokacin sallah ya aka
amma ka yi gairu ma da gudun lalle Allah baya canza wa abin da yake tattare da mutane sai mutum ya saki ko ita wai ba baiwa bane ba ta zubar da wannan kashin dare rana ba shan hada da dare ta zubar a rinya sa wannan kashin sai da ita ta da degree ba ta zama baiwa kowa ba kun gan kalma ba baiwa kowa bane lajiman da muke ciki kenan dai degree tana turanci da Hausa bi wai ba baiwa komai bane kitchen an le kiyaye ta shiga kitchen shega samu wata baiwa ana biya ta 1,000-2,000 a shiga kitchen to ga balayin da muke ciki shinkafa kwano da yana ne yanzu an gudu an bari iyayen mata an bari ayya an gudu an tafi Lagos an tafi Kotonu an tafi Togo an tafi Sokoto an gudu cikin gari ku ga mutane sun bar iyalan su amma duk da haka mace wai ta yawar san kai mata wanda da dafa mata abinci saboda haka ta gan kawayen ta ake mata duk wannan mun bar layi ne muna kokoi da wadannan da addinin illan kokoi da wadannan mutanen nan su ba su da agenda na addini ba su da komai haka azume suke an le kare mu yanzu a cikin abubuwan da su abin nan suke su ture suke ciki halin da suke ciki wani da yaje can ya zo yana gaya mana bala'in da ture suke ciki aure take auren da ake yi a duniyan ture Allah kawai ne sani bala'in da ake mace yanzu tana da inci tana karkashin aure tana da abokananta waje miji kuma haka ne wannan akidan yanzu ake sa kawo mana nan ɗan majalisar mu sun sa annu musulmi ne sun fi yawa fiye da kowa amma abin da musulmi suke ciki kenan ana sa kawo mana wannan cutuka a nan mu shiga ciki mu ma saboda haka ana son mu daina addinin mu ne kwata-kwata mu koma irin rayuwar dabbancin da suke yi kun dabban koyon da ake sha wallahi bakin cikin da turai suke ciki an waɗannan koyon da suke sha in kana ina turai ba ki sha koya ba zan sai bacci ba ku koma ko wani malami a nan yanzu ina daura yara wanda suke shan koya za ku tada yaran mata ba su wuce shekar bakwai shekar takwas ba suna shan koya kannin su ne suke nuna masu suke wannan aikin koya suke sha yaran mata kanana ku je wajen internet yanzu shekaran jiya yara suka ba mu labarin internet yara kanana ba su wuce shekar bakwai ba yayyansu sun tafi da internet sai an nuna masu burin film yadda ake saduwa da jima'i kana da abin da ka kalla ka sa a fito da hoto ka ga baturiya tana da riya uriya na tsirara wani na saduwa da ita yaro bai kai shekar bakwai ba bai kai shekar shida ba sai ga yana kallon yadda ake jima'i sai na zai fara gwadawa in ba dakin ta kowan nasa ba abin da ake ya sabon garke nan internet ta ci an ci gaba yanzu ba kai internet ba a ce ba gidaje dai ba kawai ne ba maguje ne kai ba kawai ba ustad ne abinda bala'in da muke ciki kenan yanzu yara kananan da aka lalatu akan internet Allah kawai ne sani dan haka to jiya sun rufe kofar ma yara kika gan yara sun zo a cikin internet na yi alƙawla hadu ka za a ga lalata ta ba ta wuce shekara bakwai ba bala'in da yake ciki kenan yanzu abinda ake ciki an laifashe mu. Har ila yau manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana mu abubuwa daban-daban wanda a cikin sa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mu saba ma Iblis. Da mun ga waɗannan Iblis yana tare da mu da wasu fasikai da suke tare da mu. Akwai muna da fasikai mai shan kwaya ne, mai zinaci ne, mai sata kudin jama'a ne, mai karya ne, mai girman kai ne, duk waɗannan jama'an shaitani ne. Shiga mace da tana nan fakiriya ce, amma yayin da wani ya aure ta wannan yana da kuɗi an sayo mata motsa. To kawayenta da wanda suke tafiya a daya shi ta suke su saki uku shi ta samu kawayen da klasin su daya ne, ita ta bar wannan klasin da gidadanci ne, da suke tafiya waɗannan kawayenta da ba sun komai ba ne. Yanzu akwai kawaye masu motoci irinta da direbobi da za a rinka zuwa wuraren da ake kide-kide. Duk waɗannan tabi'a ne kuka da turawan ne, halin da muke ciki, bala'in da muke ciki. Gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum iki da annun agunsa, don shaitani shi ke ci da annun agu. Wannan manzo Allah ya hana mu yi wannan ne, sai kar mu yi wannan. Amma yanzu ku je hotel, duk hotel da ake na musulmi ne za ka je ka tarda musulmi, wayan baka iya ci da annun agu ba sai baka waye ba. Na taba tafiya Abuja, aka kawo mu wannan lemun haka da abincin sakwara, aka kawo mu wani shinke kamar da rike yaro jinjiri, aka sun gada mana anan ina kallon su, aka kawo abincin da wani sun ji haka shi na ciro sun ce nayar shi na dauko na sha kaya na gan wani su wani shi yaran mata iya yawan donan wanda ka tuba in ka tura shi kawai daga har hanji za ka gani tana nan iya yawan donan shi na ci tuwo na wanke anuna na ciro wannan waye. Aka ce ustaji haka, na ce haka ake yi. Annu aguske ci musulmi ne, annu aguske ci shi kan Allah ba ya sa albarka ciki. Wayewan shi ne koko da shaitani. Duban manzo Allah yake kar ku ci annu agu, kar ku sha annu agu, saboda Iblis yake yi irin wannan aikin. Waɗannan mu da muke da shi kuma har ila yau manzo Allah yake mu daina girman kai da alfahar da iyaye. Ya ce alfahar da iyaye da zagin dangi da tana ansabi mutane, mafi yawa mutane a kawai suke da wannan. Ku je kawai kowa ya san dakin kowa, sai ga dan gidan wani ba kowa bane, dan gidan wani ba kowa bane. Saboda al'arabu ashaddu kufra nifaq, ya ce mutane kawai da basu waye ba su suke ta amin dangi, sai ga wannan dan gidan wani ne, dan da duke dan gidan wani ne, dan kaza ne, dan kaza ne, alfari kaza da jahilci da rashin adini. Al'arabu ashaddu kufra nifaq, manzo Allah yake da ne jahilci da mutane da basu waye ba sun koma gida dawa wanda ba su adini ba su da adini, da afahar da arsab da mutuwa an yi kuka a te kuka na maguzanci. Manzo Allah yake amince duk waɗannan abubuwan da ake yi. Allah kare ka, Allah ya kiyaye mu. Na fata na gane wannan. Har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tantance irin kalmomin da mutanen jahilan kawai suke da shi. Yanzu kika ji kalmar Hausa, duk an samu musulunci yanzu kika gan irin Hausa kankan da ake yi, wai su kalmomi yayi da maguzanci da salon kuma zana ma kai irin waɗannan. Saboda haka in kana cikin gari in ka je kawai akwai kalmomin da ya kamar maguzanci, kai musulmi kar ka yarda ka ringa wannan yaren maguzanci ka zanta wannan abu, saboda mutane kawai ba su daina ba suna nan akan maguzanci. Ba lokacin manzo Allah haka suke, sai manzo Allah yake kar ku ya an kar ku kuskura ku bari in kawai su lalace maku sunayen sallan ku. Suna kira sallan maghrib ar'aka ba, kar ku yi jahilai ne. Haka suke har mu bayin da muke ciki za a ga mutum ba kawai abinda ya tare canja mawdu'i kalman da Allah ya sa suna shara, sai ga suna can maguzancin su dinga canja muku. Yanzu muna da maguzanci kuma na boko, maguzanci na boko muna da shi. Sai ga gan mace furara take tafiya, yanzu dinkin da ake a kanan na Allah kawai ne sani dinkin da ake sai ni da za abin da suka samu ba. Yanzu ta sa duk al'auran ta bayana, duk iyali ganan kuma tana tafiya, wai ta burgewa take yi. To sai in gaya maka wani sirrin ba ku sani ba, namiji ko balaga ya wuce ya san abin da yake yi. Billahi lazim macen da ta sa hijab tana tafiya, ko dan kwaya ne shi ita ta fi so, shi dan kwaya ya fi so mai hijab ne, don bai san kowa ce ke ba a ciki. Da abincin da aka sa firiji an kulle, da abincin da ake talla titi kuda sun yi sallah kai, da wanda yake cikin firiji, an ciro wanda yake firiji, da wanda suke bakin kofa, kuda sun salla kai wa anti so. Eh, shi sa macin da take cikin hijabi tana cikin sutura, namiji ya wuce sai take kallon wace ce ne, ta kallon wace ce ne take wuce, an bai gane ta ba, amma kan suna fita ga gashi yanan an kone shi, ga windowi, ga wani wando nan, ga wani an kalla araha ba ta daki. Me ya kawo wannan? Ba fasadi ba ne? Amma billahi lazim, in dai mace tana kama mutuncinta, tana cikin riga, ko ranar biki ne ana kawo ango sheyin da tsaye, sheyin ne ta faɗa abin da za a kina sojiya, yaran matan da ake aure su irin wanda suka haddace Qur'ani, ga hadisi ga kyau, an kai su gidan mijinta saboda budurwa ce, tana yanga miji na lalacin ta, yace me suke sa duniyan nan, yace ni yar mace ne ba wanda ya sani, ko a gano bai san da ni ba, me ba rahaba ne ni, sai ka ga miji jiki na rawa, yace kamfani kaga na bada ke na ba babanki, amma kai kada ma cikin ka zama ara, kin zama arha, ga kin gam ga lipol ga komai arha, ga turara ga komai arha, an kalle ka a ta banko ya kalle ka arha, me ka wannan ko kai da wadannan arnan ne Allah ubangiji kashe mu. Abubuwan suna da yawa, amma abin da za mu fahimta, ku sani fa maguzanci shi ne duba iyayenmu. Kuna da mushkiloli, ku uku na duniya na wanda kuke da mushkiloli babba, sarakuna da 'yan siyasa da mata, waɗannan mutanen uku kullum suke cikin mushkila. Shi ɗan siyasa abu ya masa zali, ko Allah zai iya bari? Wata na wani ɗan siyasa ya kashe kuɗinsa, ina jira za a bayyana irin natija abin da aka samu. Sun faru bayyana suke, aka zo wane ya ci, wane ya ci, wane ya ci, wane ya ci, can dare ba an dace sunansa ba, sai tauka zai tafi gidansa, sai dan dabbobi suna kwanciya a cikin nuwa, sai ta sannunku dabbobi, ba ku san abin da muke ciki ba ko? Dabbobi sannunku, ma'ana dabban sun ci shi alheri, saboda su ba ta cikin wannan mushkilan, da ke kashe kuɗi yanzu bai ci ba. Allah ya faɗa wannan ranar tashin kiyama, dan adam ya rika ni kuntu turaban, ya sai ya zama kamar dabban a cikin nan siyasa kenan, saboda haka mutum ya shiga wannan ma'azaku sai ya yi mai duba. Masu duban nan suke wahala da ku, na san kuma fi yawa suna zuwa karatu ne, mala ana koya muku akida, amma akidan ku biyu ne, a ta Usman Bradan da muke da su, sai ka ga mace ta zo da mota da lilibi, amma wani abu ya same ta, shi ta jinjina duk karatun da tauhidin da komai da ahlari da yaziyan da arriyadus salihin, sai ya je wajen boka tabi'an ku ne fa ila ma rahimahullah. Wata mace kawanta tana mata hazara bata sani ba, ita mijinta, ita kadai ne wajen miji, la sharika laha, ita kadai ne, mijin ya sai mata mota, ya ba ta direba, ya ba uban gida, shi kawanta ya ce da ita nan kwanan nan muka je karatu ake gaya mu, shi kawanta ya ce akwai wani malami, shi mun je malamin zai gaya ma gaskiya abin da ake cikin nan auren zamanku. Sai suka je, malamin da ya je duba, lokacin tana da mota, tana da gida, kuma an kai iyayenta haji, da ta kuma ta haihu. Malamin da ya duba, ya ce auren naku babu sa'a, shi kenan. Sai ta koma, sai kawayenta ta gaya mata, ta kawanta ta gaya mata, ban gaya miki ba, sake zuwa da malai duba, auren naku zaman ba zaman lafiya. Sai aka je malai sake dubawa dan banzan, ya duba ya ce auren babu sa'a, shi kenan. Sai ta ce direban nata koma gida, sai ta koma gidan iyayenta, sai ta je ta rubuta takarda cewa ni wane na saki matana kaza, ita ta rubuta takardan fa cewa miji ya sake ta, sai ta je ta ba iyayenta, iyayenta suna zage-zage, an saki masa yara, an saki mata yarinya a take yara nan a shekara take yi. Miji ya zo daga kasuwa, ya buje buje ya ga ya samu direba, direba ya ce ai ajiya tana gida, ke don mun kebe ta, yace ita ce ta ce in tuhu, shi ya wurga ya tafi gida. Da ya je shi ya tambaye me ya faru, shi aka fara zagin sa, ba kai za ka ce ta ba, yace ni yaushe, ni yanzu na kasuwa, ita ta ce za ta tafi ungwani, na ba ta mota, yace ga takarda, yace wallahi ba rubutu na bane, ba rubutu na bane. Aka tambaye, aka kuwanta mutum ya kirki ne, ta ce mata hari, ta ce mata hari. Sai ta fara gaskiya, ta ce mun je wajen malami ne malamin ya ce ba sa a cika aurenmu. Sai wanta ta ce ku yi hankula yanne ina fukaito muka yi magana ce ne. Ya ce don banki yanzu wannan yarinyar ba sa za ku aure wannan yarinyar, za ku aje wannan yarinyar, wannan motar ba sa ba ne, wannan yayan da kuka ba sa ba ne, tafiya da mu ba sa ba ne, haji gidajen da aka ba ki ba sa ba ne. A ce ta wanta ne kake mata hasara don a raba auren. Mafi yawa zuwa bokaye abin da yake muku kenan. Ajiya ta yin gaya muku. Billahi al'azim Allah la ilaha illa huwa, ba ta daya da mutum ije wajen boka. In kina son zaman lafiya, sai an baku abu daya, ko malam ne, in ya taba ku, ko malami ne, ko waye, ko mijinki ne, billahi al'azim nan bakanta muku, ki bari can karfe hudu ko karfe uku da dare, ki tashi ki aswaki, ki rata bi kawai. Billahi al'azim gocinki ina kasa ki ga Allah bukatunki. Ki ce ni ya Allah baiwanki da Allah na jin Hausa. Allah, Allah na jin Hausa, ba sai kun yi Arabiya ba. Sai ya Allah ga bala'in da muke ciki, Allah ina suka cece ni. Wallahi ki wannan in kun ga Allah bai so da ke ba, billahi lazim akwai abin da Allah ya shirya maki aljanna. Saboda bayan Allah akwai klasin da Allah ya sa maki a cikin aljanna, aikin ki ba zai kai ba. Sai Allah ya jarabe ki da wani ni'i, bala'i mutum ba wati, sha mai wahala da ke, Allah ya sa maka cikin aljanna ne. Kai jarabe ka da yaran ƴaƴanka ƴan kwaya, ba abin da ba ya jaraba miki. Kai jarabe ka da kishiya mai bala'i kiya, ba ta son ki, ba ta son ƴaƴanki, ba ta son mijinki, ba ta son gidan, duk wannan jarabawa ne. Allah ce hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi. Anan ma har jahi dan adam ba ki da jarabawa ne rayuwarsa. Saboda inwa mata ku ji tsoro Allah zai wajen bokaye na, bokaye na mutane ne, tsantsan maguzawa ne. Ina daga cikin addini jahiliya da manzo Allah ya hana, maguzanci ne. Allah manzo Allah ya hana mu ko koi da maguzawa. Duk mutum da kake ga yana dubawa to ko koi da maguzanci ne. Yanda kuke ga mutanen Turai suke ko koi mana da duniya, to maguzanci ne zuwa wajen boka. Mafi yawa abin da yake cutan ku ce ya Allah, Allah ka shirye mu da ku. Na gaya muku ku yi kokari a cikin dare, ku yi kokari duk mutum da abu ya dame ka, billahi lazim Allah la ilaha illa ki ga ubangiji. Ku kina so soki ya azmi ranar Alhamis, azmi Litinin, ya da zaki bude baki sai ki sai kina rike ruwan, ki fara shan ruwan ku. In kin sha ruwan ba addu'a, an dauko ruwa sai ga wani yana zazzare da yau, sai kai addu'a. Shan sha ruwan yayin da gumi ke zaki addu'a, ba wai an dauke ruwa tunda ne ka sha da wuri, amma kin dauke ruwan a zazzare da kina yi wannan duk bid'a ne. Ki fara shan ruwan ku. In kin fara shan ruwan sai ki jira miki addu'a. Duk bala'in da kin shanta matama, ko Allah ya hada ka da fitinan namiji, ko Allah ya jarabe ki da yaya, ko Allah ya jarabe kina da yaran mata ba samu aure ba kamar yanzu yanda muke ciki. Sai ka gan gida daya mutum yana da yaran mata bakwai, ba ma zanzancin ba. Za ka sa cikin rijiya ne? To Allah za a gaya, Allah za a gaya, ba za a je wajen bokaye ba, kuma ba za a bar su fita turara ba a je zance. A bar yara suna zuwa na zance, can ake lasa su. Wajen zancen iskanta na ake yi. Wani yanzu ya yarda da wani, ina gaya mu cewa ya bar mutum nan ina zuwa ana zance ba kowa, saboda shiririta sai ringa bari ana zancen ba kowa dace. Malaiku ne su biyu, ta balaga shi mai balaga sun kareta, amma sai ana zance shi alhaji na ciki. Wata rana mata din an gama ci abincin da suna sakan gida suna zancen su, suna tarin a ce zoren kuma gashi a ciki, a ce ana zancen a ciki. Mutum ya zo har zai lalata da yarinyar da ya tube kayansa, a ce akwai dabbobi a cikin wannan zoren, she da koligan ya sa son dabba bai sani ba, jiki na rawa ana cikin shi dabba sun shiga da wannan kaya a cikin daki, sai mata kuma suke daga wannan, a ce wannan akan dabba. Annan na aka gano ta ana wani fitina can irin zancen kenan. Mutane nawa ne, mata nawa ne ake yanzu cikin da aka kawo cewa an je zance, daga zance ita ga ta ta balaga, an tale ta, an fita labule, an rage fitila, wai karta ce yi. Ita malaika ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu wannan rajul bi mar'ati la ma hazi mahrami. Duk wannan kukwai da turawa da muke cikin da wannan bala'i da wannan maguzanci, in karshe an zan gaya muku, na san dai nayi tafsiri, ban sai nayi nan zarba malai sai na gagau haka da kawo muku dai abin da ba a rubuce shi ba baki da. kubi Allah duniyan dai abun kaucewa ne tunda aka yi sai mu da muka dauki abin nan kondan take har yanzu mu akan hanye tunda aka yi sai ki malama ba ki taba sai miki da ba ki fi ake na zuwa kabri tunda aka yi sai ki in ma ce sai ba goma aka yi sai ki azara latar magrib sai kin wuce ki na wannan ranakun da ya wuce wallahi ba za ki taba samu wannan ranan kuma sai ta ce kiyama kike ake ko shekara dubu da aka baki zai kare abin da nake son gaya maku kulasa wallahi mata sam a jannar su sai su ne su ga wutan su kuma ina da kwanci wanda su ga a jannar su mutum abin da mace take so ta yi biyayya na Allah ta yi biyayya na manzon Allah kuma ta tsaya ta kyautata mijinta ko da galimi ne Allah zai saka mata duniya da lahira a daina kallafi kallafin banza yanzu duniya fa yanzu akwai mazan da suke so wannan film na boom film a sai gida a kawo gida sai ake ina sai koya shi da matansa su rinda kalla to kun kalla kuma aje yaran matansa suna gida kun fita kun je unguwa wa zai kalla wannan bala'in da ake ciki kenan amma wanda ta zo ta yi karatu ta karanta arba una biyu ta karanta sunan manzo Allah ta karanta kitab tauhidi sai ta gyara gidan ta wannan shine abin da na zo in san maku sako ya Allah ƴaƴan da kuka haifa Allah ya sa albarka ciki iyayen da suka mutu Allah ya sa su a janna bukatunku da bukatunmu Allah ya biya bukatunmu duniya da lahira bala'in da muke cikin Najeriya na talauci da bala'i Allah ka kawo da mu Allah ka bamu ruwan sama mai albarka ka san mu Allah ya bamu zaman lafiya yanda suke da mazaje suke wahala da su ya Allah ka ba ku mazaje Allah ya da mazajinku yanda suke maku fitina kishiya bala'in kishiya Allah ya iyaye ku da bala'in kishiya ƴaƴanku mai albarka Allah ya ba ku ƴaƴan mai albarka Allah ya sa ku samu ƴaƴan da bayan mutuwan ku su maku addu'a yaran mata kuma da basu da aure Allah ka ba su maza masu kwanciyar hankali masu ajini masu dukiya masu kiyamun lairi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah wannan wannan ta yi ba ta
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na tabbata za ku yarda da ni cewa awa ɗaya da rabi ko kusan biyu da fadilatul sheikh Abdulwahab Abdullah Muhammad imamu ahli sunnati wal jama'a wato ainihin fiye-fiyen sunna maganin ƙwari ƙanana da manya na tabbata ainihin mun amfana da bayanai daɗaɗa wanda ainihin malam yayi mana kan wannan mawdu'i mawdu'i ne mai matukar muhimmanci musamman a wannan zamani muna fata Allah ya saka malam da alkhairi ya kai wannan cikin mizanin aikin sa ya gafarta kurakuran sa ya kai ta zuriyarsa da zuriyar mu gaba ɗaya ko shakka babu wannan mawdu'i ko wannan matashiya ta zo akan gaba yau duniya tana cikin wani irin kwangaba kwambaya koyi da maciya Allah haramun ne da nassin Qur'ani ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira Allah yace ya ko dan da suka yi imani kada ku riki yahuda da nasara masoya kuma Allah yace la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu taqa wa yuhadhdhirukum allahu nafsahu wa ila allahi almasir nasoshi da yawa dake nuna haramcin koyi da makiya Allah annabi kuma ya faɗa kamar da malam ya ja mana la tattabi'unna sanana wa fi riwaya sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' wa law dakhalu bi ghadabin tabi'tumuhu to amma yau mai ke faruwa ne yau ina so in daddauke wata magana kwaya daya in daukaci akan ta mace mai hijabi mutuncinta da kimarta da darajarta da tsadanta ya ce wata take tafiya hai arha wata rana ina wani kauye a jihar Rivers in kika bar Port Harcourt wani kauye wani Chova to in ka wuce Chova akwai wani kauye ana ce da kauyen Abubakari sarkin ƙauyen ne ya musulunta to kafin yin musulunta matar ta ta fara sa hijabi tana kirista a ma lokacin sai muka ce madam ya kike sa hijabi kafin ki musulunta tace eh ai na karanci wani darasi game da hijabi nan na musulunta tace an kira ni taro a Lagos a matsayina na matar sarki da muka je sai muka iske kowace mace da ta zo kaurinta a fili kowa ya dinki hannunta ya gaisa da ita tace amma akwai wasu mata guda uku daga jihar Bauchi kowace ta rufe jikinta kowa in yi zai ya taka ma kansa burki ba ya mika mata hannu tace daga nan na san sirrin wannan ainihin hijabin sai ta fara sawa kafinta musulunta ɗaya kenan na biyu bincike ya tabbatar a America duk minti 5 zuwa 10 ana mace fyaɗe saboda masifa ta kai masifa Margaret Thatcher tsohuwar prime minister Ingila take cewa wallahi mun taɓe zaman mu a cikin gidan aure ashe shine mutuncin mu kyalkyalkyalkyal na wayewan banza ya kai mu ya baro Mrs. Greta Garbo yar film ce ta Hollywood ta yi bikin cika shekara 1979 da aka zo ana hira da ita sai take cewa ai yanzu na san na taɓe na ƙi yin aure ina ta yawo ana ta bina da kyamara ana ta flashing gashi na zama ke kafa ƙuru ɗan shekara sa in ba mai tayari tace ina gargaɗin ƴan mata ƴan America kar ku yi karko irin nawa ku je ku yi aure kafira kenan ta wannan magana zamanin shugaban Faransa wanda ya bar gado Mitterrand yana da mai bashi shawara kan tattalin arziki Mr. Jacques Attal yake cewa su a dokar Faransa duk mutumin da ya kai shekara sa 60 amfanin sa ya kare a kashe shi ta hanyar allura waɗannan su muke so mai koyi da su ko a dokar Faransa in mutum ya shigo gida ya fada wa mace akan gado mijin in ya zo sai dai ya tsaya yana haukala yana la haula la quwwata illa billah ya hakura wannan kurtin ya kare iskancin da wannan matar idan ya ce zai daki wannan kurtin in kurtin ya kashe mijin ya kar banza saboda wai ai matar ta yarda ya yarda akwai abin da suke kira mutual consent su muke so mai koyi da su a yanzu a birnin London akwai unguwa inda zinaci a filin Allah ake sunan unguwar Soho haka a New York ana kira unguwar Manhattan haka a Paris Jelizay haka a Brussels da sauransu waɗannan kadangaru su ne ababen koyin mu shi yasa Allah ya ce bi salil zalimina badala to yakin da ake so a kawo mana yanzu ɗan uwa wallahi wannan yakin ya fara cikin kasashen Larabawa kwanakin baya a Masar wani mutum yayi karin aure sai jami'an tsaro suka bi shi gida su kama shi eh saboda an kafa doka laifi ne mutum ya kara auren mace in matar sa bata yarda ba sai ya rubuta application da Allah ya labiya zan kara aure ko kin yarda in ta yarda khalas in ba haka bargima ne